نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أين إن تلاتة شا ترك ينكو جوات نا شا ترى جوات الجماد الأولى هجرة من الله صلى الله عليه وسلم دبوت أعداد أريه أعداد أربعين دايا watan turawa muna 14 ga watan 1 shekara ta 2020 Allah ya kaddara mana zama cikin wannan masallaci na kofar arewa a garin Gumel don ci gaba da karantar littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari wancan satin mun kwana ne cikin babi na 225 wanda yake magana al-zulmu zulumatun shi zalunci duhu ne a ranar gobe al-kiyama mun karanta har zuwa hadisi na 489 dan haka yau zamu tashi akan lambar hadisi ta 490 a shafi na 182 darasi na 73 kenan Imam al-Bukhari sai bismillahir rahmanir rahim hadathana Abdul A'la ibn Muthib aw balaghani anhu qala hadathana Sa'id ibn Abdul Aziz ar-Rabi'ah ibn Yazid an Abi Idris al-Qulani an Abi Dharr عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى دجا الله مي جرما دوكك قومي البركة دوكك حديث القدسي لا تتولى كنا شوانا حديث سكين لكتوشن دا اكا انا جوابي دجا مالامي مالا فانا عبد الله عجايا بياني شيء مسالة زابران كنا مسالة اوتا وزان اكا انشا اكا تتولى وادي وسيشا جنسا اني مغنغنو ديو اكا انشا shahararren hadisi ne wasu malamai sun ware hadisin shi a karan kanshi sun mai dan karamin juzu'i kawai fassarar abinda hadisin ya kunsa kuma gabobin shi kusan da yawa sun yi kutubobi akan shi kutubar juma'a akan shi wannan hadisin da abubuwan da ya kunsa da haka za mu yi bayanin sa a dunkulan gobe da Allah madaukakin sarki ya hore Allah madaukakin sarki a cikin hadisi yake cewa ya ibadi ya ku bayina sai ka ce wannan idafatu tashrifin ce Allah ya danganta bayi ne zuwa gare su ko zuwa gare shi dan ya nuna matsayin wannan bayin da kamba mawa din kuma sanan da yace ibadi wannan yana nufin mukallafun wanda suka kai matsayin balaga da su Allah madaukakin sarki zai magana a cikin hadisi din dare da cewa jirajirai da mutsi-mutsin yara duk suna cikin bayin Allah to amma magana ce ta takalifi sai aka ce da manya masu hankali da su Allah ke magana kuma ya danganta su zuwa jikinsa duk da hani zai yi dan a nuna muku irin yadda Allah ke kauna yake ji da matsayin dan adam yace ya ibadi inni qad haramtu zulma ala nafsi yace ni na haramta ma kaina zalunci Allah madaukakin sarki bai taba yin abin da bai dace ba duk abin da zai yi a gurbin sa Allah ya dace me zalunci shine dora abu ba a gurbin shi ba idan Allah zai bada matsayi ko zai bada mukami wanda yafi kowa cancanta da dacewa da wannan mukami shi Allah zai bawo ba wani dalili da zai sa a canja a ba wanda bai kai shi ba amma dan adam ne saboda san rai ka dace to duk da sun cika kaida wannan kuma hi yayi mu dan haka to sai ya koma wajen wanda yayi su ko to Allah madaukakin sarki baya yin wanda yayi shi ɗan siyasa ne suke yin wanda yayi shi to irin wannan Allah madaukakin sarki baya yi shi yasa da aka zo aka nada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin annabi karshen zamani sai mutanen Laraba suke cewa me yasa shi wannan manzancin ba a sa shi cikin manya-manyan kabilun Quraishawa guda biyu ba daula unzila hadal qur'an wa ala rajul min al qaryatayn azim a duba wannan wani babba dan me matsayi dan masu dangi masu yawan yan uwa a cikin waɗannan manya-manyan garura guda biyu a basu amanda a bashi annabta mana sai Allah tambaye su yace ahum yaqsimuna rahmatar rabbik su ne ma suke rabar rahmar ubangijinka to kaga kenan wanda yafi kowa dacewa da annabta ta ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ne da haka Allah ya bashi wannan annabta din to hatta rabar mukami hatta rabar arziki hatta rabar matsayi hatta rabar launin fata inda Allah ya zabe ka ya ajiye ka babu zalunci duk abin da ya zo cikin zuciyarka wanda bai dace ba ka ce ka ni wallahi ban so aka yi ni a guri kaza ba ni ban san me yasa aka zabu guri kaza zaman to garin mu ba wannan din tunani ne nan kasa irin na dan adam duk abin da kaga Allah ya da cikar kamala haka Allah ya yi shi mu ne ya rage mu gano me ye hikimar mu gano ta farko mu gano ta ne amma dai Allah ya ce shi ya haramta wa kansa zalunci waja'altuhu muharraman bainakum kuma na sanya shi ya zamanto abin haramtawa a tsakanin fala ta zalamu Allah ya ce kada ku zalintacce ni ya haramta kuma ya ce kar ku zalintacce ni abinda Allah yake nufi da zalintacce ni shine kada wannan ya zalunci wannan kuma wannan ya rama zalunci Allah bai yarda da wannan ba kana zauna kai wani sai duba kai kashe kada mari bisa zalunci to kai ma karka ke sandarsa kake neman dama ka zo hi ma na cikin jama'a ya sakanka ce ka falla mashi mari shi wancan na san da ya na farko zalunci ne kai ma nakan da kai zalunci da ya zalunce ka ko dai irin hedan ya har zuka ka a lokacin ku yi fada shikenan amma kada ya sande ka ya zalunce ka kai ma ka sande shi ka zalunce shi wannan ya ma sata kai ma ka lallaba ka mai sata wannan ya ma barna kai ma ka lallaba kame barna Allah madaukakin sarki ya tsare mu to duk nau'i na zalunci Allah ya hana wannan zalunci in an yi ma to ka nemi abi maka haƙi kada ka nemi karama wannan zalunci eh wa man qutila lahu a qutila lahu mazluman ko faqad na wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusri fil qatl innahu kana mansura irin abin da ake yi a jahiliya an kashe ba dan uwa bisa zalunci an zalunce shi an zalunce ka sai Allah ya ce to kar kai kokarin neman kai ma fansa da kanka kai neman kokarin wuce gora da iri sai Allah ya ce wannan mutumin za a taimake shi ko an taimake shi akai kotu ta addinin musulunci akwai abin da Allah ya tsara wanda zai katse barnar daga nan ba za ta tara gaba ba to duk wani abu da ka sani Allah ya hana akai zalunci ko karama zalunci da shi fala ta zalamu yace ya ibadi ya ku bayina innakumul ladina tukhti'una bil laili wan nahar ku ne fa wadanda kuke yin barna kuke yin laifi ko kuke kuskure a cikin dare ko kuke kuskure a cikin yini masu amfani da duhu da duhun daki da duhun gari da duhun ba a san su ba su aikata barna duk Allah ya san su masu yin barna baro-baro a idan unguwarsu a idan sani a gaban kowa wani ma in yayi sai ya dora akan DP din shi wani sai ya dora a feji shi wannan shine kwarara ana yin sadare da rana to masu yin kuskure a boye da masu yin kuskure a bayyane Allah da kansa yace innakum qudin ne innakumul ladina ku ne wadannan tuqtiuna bil laili wan nahari wanda kuke kuskure a dare da rana al-mukhti al-arabci suka ce shine wanda yake kokarin yin daidai amma ya fada ba daidai ba shi aikin da ya tashi daidai ya nufata da gyara da maslaha sai ya kuskure wannan shine ake kira mukhti akwai da za ka ga alkhairi ne a zuciyarsu alkhairi suka nufata tsare barna suka yi niyyari amma sai ka ga matakin da suka dauka ko hanyar da suka biyo ta haifar da barna to wannan shine ake kiransa mukhti larabci wanda kuma dama barnar ya nufata da gangan bara inda mu je mu tsokani wannan mutanen bara mu je mu rama abin da suka yi munu kaga wannan a zuciyarsa kai sai barna ya nufata to wannan shine ake kiransa khafi mai barna kuma barnaci wanda kyakkyawan niyya ce ya kuskure mukhti wanda barna ce a karan ransa wannan shine wanda yake khafi to wanda suke kuskure cikin dare ko a cikin yini Allah ya ce din na san ku ne wa ana aghfiru dhunub ni ku ina gafarta zunubai na ma hore hanyoyi da yawa da zan gafarta zunuban da bai suke aikatawa saboda Allah baya so a je mai da wannan zunubi shi yasa Allah ya ajje idan kai alwalar asubahi zuwa alwalar sallah azhar duk kananan laifukan da suke tsakani Allah zai yafe su haka in kai sallah tsakanin sallah Allah yana yafewa juma'a tsakanin juma'a Allah yana yafewa ramadan zuwa ramadan Allah yana yafewa duk tsakani da tsakani sai kaga Allah kankare zunubai yake ine ma'anar innakumul ladina tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dhunub ni ku ina yafe zunubai wala ubali, Allah ce ban damu ba. Fastaghfiruni aghfir lakum, Allah ce ku nemi gafarata ni kuma zan gafarta muku. Wannan har kananan zunubai da sai an tuba, wannan hidaye yake da bukatar istighfari. Duk laifin da ka aikata, mun wuce a wannan fatin ko tattaunawa sahabbai guda biyu, to duk azaman yan dubura biyu a zunubai da kuka yi guda biyu, Allah ce ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Abinda ake da bukata ka zauna kai istighfari, shi kuma Allah zai yafe maka. Ya ibadi, ace ya ko bayina, kullukum da'i, kowannan mayunwaci ne yana da bukata, illa man at'amtuhu, face wanda na ci da shi. Fastad'imuni ut'imkum, Allah ce ku nemi ciyarwata ni zan ciyar da ku. Asasar rayuwa Allah madaukakin sarki ya gina ta akan abin da dan adam zai ci ya sha. Wannan shine makasudin rayuwa, ko kuma shine abin da rayuwa ke iya samuwa da shi. Ba wanda dan adam da Allah ya ajiye ba tare da ya ci ya sha ba kuma zai rayu, sai dai wata hikima ta Ubangiji. To hatta basic abubuwa da ake da bukata na rayuwa, na ci da sha, ba wanda dubararsa take ba shi, Allah ne yake gorewa. Daga lokacin da dan jinjiri ya fado duniya, daga lokacin ya fada aiki, yana faduwa da ya tsilla ihu, ya bude baki, to haram haram tu zai fara. In ka ji ya ihu, dole uwarsa ne yake zuwa. In yayi kuka, nono ne bai zuko ba. Daga lokacin da ya zuko ya fara zuwar zuwar, to za ka ga ya fara shiga saici. To tun daga nan ya fara zuko jaraba, ba ran da zai huta har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwar shi. Kullun ayinwa yake, kullun a cikin yake. Ya a cikin mai abinda masu tafsirin kaza suke fara ko suka ce lokacin da to duk wanda aka wa baki, aka wa ta hanyar da abinci zai shiga, aka mai ta hanyar da zai fitar, to an hada da aiki ba ran da za a kare. Inda kasan a toshe take, in ka cika ci ka cike, to da an huta. To amma duk abin da ya shiga fita zai, to kaga kenan sai ka nemo wani. Yasa Allah ya kira mu da cewa mayunwata ne, dukkanin mu mayunwata ne, ba wani wanda yake fita daga yunwa face wanda Allah madaukakin sarki ya ciyar shi. Fastad'imuni, Allah ya ce ku nemi ciyarwata zan ciyar da ku. Dan haka in kaga ka samu ruwa ka sha cikin arzikin Allah ka sha, in ka samu abinci ka ci cikin arzikin Allah ka ci, to ba wanda yake sama wa kansa abinci ko ya sama wa kansa abin sha sai da horin Allah madaukakin sarki. In ta kamar ka dabarun noma, iya noma da tsini da tanadi, sai Allah ya bari sai kun kwashe abin da kuke a rumbu kun shuka, abin da ya rage a sto kun kai kasuwa kun sayar, kuna jiran wannan yazo, sai Allah koro annoba. Sai uganta ka alam tagna bil am, kamar jiya ba gonar ku ce take kore shar ba. Kaga Allah madaukakin sarki ya fara jarrabar ku da fari da bala'i da yunwa. In Allah zai jarrabu wata kasa a zamanin annabawa ta yi shekara 7 ana zuba yunwa, ko duk duniya tana yunwa, sai an je gari ɗaya za a samu abinci, wannan bai gagari Allah mai mai tashi a yanzu ba. Da haka dukkanin ku mayunwata ne, sai wanda na ciyar ku nemi ciyarwata, Allah ce zai ciyarwa da ku. Wannan yake nuna maka kenan, in ka tashi neman arziki, ka tashi neman abinci, ka nemi a wajen Allah madaukakin sarki. Da shugaban da za ka kama, da babanka da za ka kama, da yayin mahaifinka, da kannanka, da duk connections da kuke da akwai, duka bai isa ba magani ba, sai Allah ya magance. Dan haka ka hakura ka kama Allah, sai ka samu mafita a wajen Allah madaukakin sarki. Fastad'imuni ud'imku, ya ibadi, yace ya ku bayina, kullukum arin, dukkanin ku tsirara kuke, illa man ka sautu, face wanda ni na tufatar da shi. Fastaksuni aksuku, ku nemi in tufatar da ku, zan tufatar da ku. Dan haka duk wanda ka gani tsirara yake, ba wanda ya tufatar da jikin shi sai Allah ya tufatar da shi. Kuma saboda Allah ya yarda waɗannan su ne abubuwan da Allah ke bukata, dan adam ke bukata a rayuwa, abinci, tufafi. Yasa komai lalacewar al'umma, komai rahin waye wasu, Allah ya hore musu dabarun neman abinci, ya hore musu dabarun tsire ta jikinsu, suturta jikinsu. Ololuwa shi ne a ce maka, wanda suke kan dutse ba su taɓa ganin kowa ba, kowa bai taɓa ganinsu ba. In Allah da sun san tsire shi, za ka tadda mazansu sun samu inda suke sa ganye, su sa su lulluɓa, wasu a gaban kirji, wasu a gaban inda suke tsugunnu, za a samu abin da za a sa ganye a lallaba. Wasu kuma Allah da ɗan mazan ne ko kururu a samu a sa ku. Shi dai wancan gurin adillibe ne dai sun yadda wannan abin tsirai ce. Wasu kuma sun yadda a iya ganin kowa a jikinsu, amma inda yaro ke kamawa ya tsotsa idan suna sharuwa nan ne suka yadda tsirai ce. To za su samu abin da za su sa su tsirai da jikinsu. Don haka komai iskancin mutum, komai rahin wayewarsa, komai koma bayansa, ya yadda jikinsa akwai abin da yake tsiraici ne kuma yana tsirai da shi. To kowannen mu da kake gani tsirara ne, ba wanda yake tufaci sai wanda Allah ya tufatar da shi. Kuma sai Allah ya hore mana hanyoyin tufafin daban-daban. Wannan wayewar tufafin su iri kaza ce, wannan wayewar tufafin su iri kaza ce, kuma har kullum suna daren da ake tufafi sai dai su karu ba dai su ragu ba. Da kusan duniya abin da ta sani ganye ta sani da shi ake yi. Daga baya aka dawo walki ko a kashe dabba a je mai fatar ta a ɗauki dan fatar a ɗaura a jiki. Wasu su sa ta awaki, wannan makiyaya kenan. Wasu masu ƙarfi su ta sadaki da damusa, wannan maza masu fida daji kenan. Abin da ka kashe shi za ka yi riga da shi, shine yake nuna isarka da kafaitarka. Har aka zo yanzu an samu auduga, tun ana kaɗata iyayenmu suna kaɗata da wa yake da suna mazari. Har aka dawo kamfanin nuka suna kaɗa zare, suna ƙera abunan, suna saƙa. Har aka zo saƙar wannan su ƙara polyester, wannan su ƙara siliki, wannan su ƙara kaza, diddin abu da tufafi. Wannan a ce wool ne, wannan a ce kaza ne, duk hanyar tufafi ce Allah ke hore mutum. Saboda ya yarda rayuwa ba za ta yi ba sai da abinci sai da tufafi. Shi yasa ya zaɓi wannan abubuwan guda biyu. Abinci Allah ne bada shi, tufatarwa Allah ne zai zubatar da su. To sai malamai suka ce kuma wannan abubuwan Allah ya amfani da karmar illa man ata'amtuhu da kuma illa man kasautuhu. To akwai mutumin da aka samu yau gashi ya kasa cin abinci ko ya kasa samun tufafin da zai tufata jikin shi. Kana da wannan mutumin? Kuna rayuwa da mutum, kuna zama da yake ni wallahi yau shekara guda na rasa samun abin da zan ci. Yana da wahala ko? Kwana uku inda yana motsi yana yawo a cikin al'umma ya ce ya rasa abin da zai ci sai dai ɗan kaɗan. Waɗansu sukan zo su shiga masallaci su ce kwana uku su da iyalansu ba su ci ba. Amma abu ne kamar yadda yake da wahala, wallahu ta'ala alam, za a iya samu tabbas jarraba ce ba da Allah bai jarrabar al'umma. Amma Allah ya sauƙaƙa hanyar samun abinci kashi da yawa. A ƙallanta mafi ƙasƙantarta. Shi ne wani zai hore maka dabarar da zaka je bola, wani ya ce ya kawo bola ya zubar ka ɗauka a bola ka ci. Ana yi. To Allah in ya ajiye abincinka a bola sai wani ya gama ya kawo bola ya zubar, za ka ga wani yana tona bola yana tsinta. Har ƙasashen Turawa da ƙasashen Musulmi ko ina ana samu. Za ka ga an ɗauko mutum akan bola, kun ci biredi da guntun kaza da guntun gurasa da guntun waye, wani ya sha lemon redi ya yadda. Haka zai zo ya tona bolar ya ɗauka ya koma gefe ya gyara. Wani ko wankiya ba zai ba, in ya kaɗe ƙura da take jikinsa ya hure kawai zama zai ya ci, ya buɗe guntun lemon, wannan ƙwayoyin cuta sun fara yawa a ciki, ba su fara yawa ba, shi ya fi ƙarfinsu. Haka zai ɗaga ƙwangon kwalbar ya zazzage gayansa kuma ya koma gefe ya yi gyatsa ya yi bacci. Allah ya bashi makaran da sun fi ƙarfin wannan ƙwayoyin cutar da suka haifa. Inda kai ne ka sha wannan lemon, yau likitocin garinku za su ga 'yan garinsu. To amma shi lafiya ƙalau zai koma gefe ya bacci. Tsari ne na Allah, kowa da yadda Allah ya tsara zai samu abincin shi. Wani ya samu a inuwa, wani ya samu yana bacci, wani sai ya yi gumi ya sha wahala kuma a bashi ɗan kaɗan. Wani kuma AC tana fulfula shi, yaransa suna yawo a cikin kanti, wannan ya je nan, wannan ya je nan, aka daga ƙirga kuɗi. Sai ka ji an ce yau an ci ribar 300,000 wallahi yau kasuwa ta tohe. 300 amma kasuwa a tohe take. Wannan kuma ya ɗauki gajarinsa sai ya shekara bai yi aikin 300,000 ba. Kullum a ce aikin 100,000 ba fashi, juma'a ce kawai yake hutu. Ni ne ba zan samu 300,000 nake ji a shekara ko? A 300,000 ai kwanai musulunci shekara 354 ce. To za ka cire juma'a 54 a ciki, ka ƙaddara duk juma'a yana huta, a ina za a samu kwana 300 ko? To zai wahala a ce wani aikin ƙarfinsa kullum zai samu naira 1000 zai matuƙar wahala, wani kuma ina zai samu. To kaga tsarin abinci tsari ne na Allah, ya sai fastati'imuni at'imukum ko at'imukum, ku nemi ciyarwata in ciyar da ku, ku nemi tufatarwata in tufatar da ku. Allah ka tufatar da mu azurta. Amin. ya sake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da mutanen ku na farko da na ƙarshe tun daga annabi adam alaihi salam har wanda za su zo bayan mu ƴaƴan mu da jikokin mu wa insakum wa jinnakum mutanen ku da aljanun ku kanu ala atqa qalbi abdin minkum za su kasance akan zuciyar bawa wanda ya kowa tsoron Allah a cikin duk mutanen duniya kakaf da duk aljanin duniya tunda Allah ya halicci duniya har ya tashi alkiyama kowa zai zamanto mai tsoron Allah irin wanda ya kowa tsoron Allah a cikin mu waye kowa tsoron Allah a cikin halittun Allah na maza Allah ya fi kowa annabi tsoron Allah a cikin al'ummar shi ko kuma duk al'ummar da Allah ya na'am aka malami suka ce yafi kowa tsoron Allah a duniya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wata halitta da Allah ya yi wacce ta kuma tsoron Allah ta fi sanin Allah sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi sabar ya fi kowa tsoron Allah ne yasa aka ware mai matsayin da ba wanda zai samu a ranar gobe alkiyama yasa aka ware mashi alwasila to amma saboda baya alfahari sai ya ce ku taya ni da roƙonta idan an kirawo sallah ku roƙa min Allah ya bani wannan matsayi matsayi ne kwaya ɗaya da mutum ɗaya tak zai dace wanda ya fi kowa tsoron Allah da kusanci da Allah idan liman ya aladan ya kira sallah ya ƙare Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة تبا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الله ما دوك تنسر إيكا تايد شيء أما تايد دبا عيبش صحابي سكا تنبايا مي الوسيلة الوسيلة على رفسي أبني دبان الوسيلة أعقيدة أبني دبان الوسيلة دمان دم الله يما غانا أبني دبان mai alwasila sai ce wani matsayi ne a gidan aljanna da mutum ɗaya tak zai dace ina roƙon Allah ya sa in kasance ni ne wannan bawa dan haka ku taya ni da roƙon wannan gurin yace in kana roƙa min ni kuma zan cece ka a ranar gobe alkiyama yi min sai in ma a dashe ku in ka sa ƙuri'a kai ma a sa ma za a baka kwangila dan dai zaka saka wa dan siyasa ya rama to ka saka wa manzon Allah shi ne kake da tabbacin zai rama ba da haka in ka jira dan ya kirawo to ka roka Muhammad al-Wasila sallallahu alaihi wasallam to wannan yake kwatanta ma yafi kowa tsoron Allah to inda tunda Allah ya duniya kowa tsoron sa irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zaka samu zalunci da ta'addanci da barna da cin kudin mutane da kishakashe da ta'ada kamakame ba za a samu ba mutane za su zauna lafiya za su samu kwanciyar hankali za a samu wadatuwar arziki me zai samu kuma ko me zai karu cikin mulkin Allah madaukakin sarki yanzu idan kana mulki aka ce kowa a gari yana ma biyayya yana jiran maganar ka babu dan ta'addaba mai laifi in ka tashi bacci za ka yi hankalinka a kwance amma aka ce akwai ƴan tawaye akwai kidnappers akwai ƴan fashi akwai barayi akwai ƴan tsadar amarya akwai ƴan waye akwai ƴan shafin mureda akwai ƴan waye ƴan tsafa-tsafa da ƴan tsubbace-tsubbace zai wahala ka iya bacci to a yake nan idan ɗan adam ya samu kwanciyar hankali a cikin mulkin sa hima yana nasuwa idan aka samu kwanciyar hankali da tsoron Allah da bin doka a cikin tsarin Allah mulkin Allah na ƙara ƙarfi shine yace to law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin fa abdin minkum za su kasance akan zuciyar bawa wanda yafi kowa tsoron Allah cikin ku lam yazid zalika fi mulki shay'a wannan ba zai ƙara komai a cikin mulki na ba dan haka kowa da zai zama na kirki ba abin da zai ƙaru don aka yi tawaye fa kowa ya kangare shine yace walau kanu a lam yazid zalika fi mulki shay'a ko walau kanu ala afjari qalbi rajulin in kuma da za su kasance akan zuciya mafi fajirci waye fa kowa fajirci fir'aun shine fa kowa fajirci saboda me fa kowa fajirci ya ce shine Allah ana rabbukumul a'la. Amma bayan Fir'auna ba wanda suke da awar ilahantaka na ace duk bayan Fir'auna suke shedan ne yafi amma kuma ai ya ce rajul ala afjari qalbi rajulin shedan ma mutum ne wasu sun ce wanda ya fi kwafa jirci a duniya shedani ne to amma wata kilma mu san shedan ba dan haka kwatancen da shedan kamar zai wahala shi yasa Allah ya amfani da kalmar rajul wata kalma muna da labarin mutumin da ya fi kowa fajirci kuma kowa a zamanin sunan da ya fi fajirci yau kai ma aka ce ka kawo wanda ya fi kowa taurin kai da kangarewa da ta'addanci ba ma ki kana da wanda zaka bada misali da shi to na'am ana iya ce aljani rajulin in dawo da tambayar gurinka innahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa inna iblis illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbi ko to muka dauka bisa abin da malam kabiru ya faɗa kenan idan shedan yana faɗowa cikin aljanu akwai rijal to shedan shine ya fi kowa fajirci ya fi kowa kangarewa to kowa a duniya zaman to shedan Allah kiyaye. Na ji duk huru kamar kun karba. Na'am. 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 Shi kuma shedan ba. Amma wa yasa Fir'auna ya faɗa? Eh kuma shi Allah da kansa ya faɗa dangane da Fir'auna cewa shi ya san gaskiya din wajin adubi ha ko mutanen Annabi Muhammad ne wasu karatan anfusuhum bulman wa uduwa sun san akwai Allah din shi kansa da yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi alama ce ta ya sani ba zai yarda da wani itirafi da shi ba amma da yazo mutuwa ai ya ajiye ta a zuciyar shi ya san akwai Allah da ba shi ba shi yasa yayi kalmar shahada la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il bai ma ce ba la ilaha illa allah dan kar ma a ce amma sarun to sai ce illa allazi amanat bihi banu isra'il tunda hibe imani ba kar bai ce la ilaha illa allah a ce ai ka ce ma adamtu lakum min ilahin ghairi ko sai ce to illa allazi amanat bihi banu isra'il sai dai wannan da banu isra'ila suka yi imani da shi na ka in kun yarda Allah banu isra'ila shi ne gaskiya to da shi ne imani kaga shi akwai element na imani da yarda da Allah a zuciyarsa kuma ya rufe imani a kan shi yasa an kasar da a cikin kungiyoyin addinin musulunci akwai wanda suke ganin Fir'auna yana da imani bisa ta'arifin da suka bada na imani in dai ka san akwai Allah a zuciyarka kai mai imani ne ko Fir'auna ya san akwai Allah a zuciyar shi so wallahu alam wanda ya kowa kangarewa da tabarbarewa da lalacewa shedani ne yasa wanda zai wa arna jawabin karshe ai shedan ne idan aka tada mutane a filin alkiyama ɗan aljanna sun tafi aljanna muna nan muna jira mu ga Allah madaukakin sarki da izinin sa da yardan shi eh tare da duk wanda suka yi imani da gane shi a lahira to su ma arna za a tare su guri sai shedan a dora masa munbari ya hauye jawabi zai musu hudubar karshe na'am nake cewa okay idan zai musu jawabi fado wasa da ta karshe zai ga ya musu ma ana bi musrikum wa ma antum bi musrik ni ban ja ku ba ban yaudare ku ba kuma ba ku ku kaza ne ba ni yaudare ku ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl na kafurce ma shirkar da kuke mun kafin wannan bana shedan ya yadda ana mai shirka ana mai bauta Fir'auna bai yadda a mai shirka ba a mai bauta amma hedan ya yadda a mai shirka a mai bauta shi yasa idan rana za ta fito zai rakuta saboda masu mai bauta da mai sujada haka idan rana za ta fada zai rakata saboda masu mai bauta a daidai wannan lokaci shi yasa Allah ya hana kuma manzon Allah ya hana idan rana za ta fito kar ku yi sallar nafila saboda daidai lokacin ne masu bautar rana da bautar shedani suke haka idan za ta fada kar ku yi saboda lokacin ne masu bautar rana da masu bautar shedanin suke shi har bauta ake masa ya sani kuma idan ka shiga cikin guraren da suka ci gaba akwai ɗan satanism aiko wanda su kai tsaye kawai shedan suke bautawa ba san abin bauta sai shedan ina ji wannan shahararriyar mawaƙiyar da dawa suke sawa su ji waƙar ta tana cikin wanda suke yada addinin Madonna ko har mathematical test aka yi da in kana so ka sai da littafi ko wani riga ko wahe da Madonna a jiki to suna cikin ƴan kungiyar shedan kawai kai tsaye su ƴan bautar shedan ne da rajin kwato haƙƙin shedan an zalunci shi an danne masa haƙƙi ana tsine mashi ƴan fina-finan ku na Hausa wasu sun yarda shi ne ubangidansu har ƴan bol ko za ka ga akwai wanda suke fidda wannan kwahonin idan suna yi duk ƴan bautar shedan ne da waye to kaga shi Fir'auna ba mai bauta ba shi kuma hadarin shi ne in aka ma bauta kana sana bauta ci to za ka asa tambaya a gaban Ubangiji yasa za a tutsi Annabi Isa a tambaye ka cewa da kai ne aka bauta mini da kai da mahaifiyarka zai faɗa cewa shi da mahaifiyarsa ba su yi ba umarni da musu bauta ba ma amartuhum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma duntu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim duk abin da kristoci suke a yanzu na cewa dan Allah ne ko mataimakin Allah ne ko ɗayan ukun Allah ne sai an tambayi Annabi Isa ya bada jawabi kai kai musu umarni zai ce ba ni ne umarni ba ni abin da zai fitar da shi abin da kuma umarce su kawai su bauta wa Allah shine ubangiji na da ubangijinsu to shi kuma shedan da sanin sa ake wannan bautar kima yace ayi bauta kuma duk wata shirka da aka yi a duniya ita ce nufin da Allah baya gafartawa da yawun wa aka yi wannan ke bautar da yawun shedan zai wahala gaskiya a samu wanda ya bi shedan fajirci da kangarewa a doren duniya dan duk saban da aka yi yana da kamar shi a ciki na amma da naga kana ta daga hannu na'am kware da gaske shi ne ansar da muka ba malam sani shi kansa fir'aunan shedan ne ya ja shi inda ba shedan da fir'auna ya zama mai imani wallahu ta'ala alam to duk duniya da kowa zai zama shedan idan karshen kangarewa da lalacewa ko kuma yanzu duk yawanci abin da mutane fa yasa suka kangare din dan ba su san waye Allah ba ilimi ya musu nisa amma shi fir'aunan fa ai iblis din kwaro da kwaro fa suke yi da Allah هذا الذي كرمت علي لئن كامن كافن دين كرمت علي لكم لئن اخرتني الى يوم القيامه لا احتنك ذريته الا قليلا ديلفين يتي wannan din da ka bulakanta ni saboda shi kaga fa yana hada fara misayar magana in zaka min jinkiri zuwa ranar alkiyama alkiyama sai nayi fatafata da al'umma shi kowa haina lalata shi yanzu ba neman uzuri yake ba ba nema yake a yafi masa ba nema yake duba ba yace je ka amma uzuri din yace to nayi alƙawari sai na zo ta gaban su sai na je ta bayan su sai na zo ta hagun su sai na zo ta bayan su sun mala'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an amshamailihim wa la tazidu aktharuhum shakirin na rantsi da yawa ba za su bauta maka ba ina abin da yake nufi da shakiri wallahi da yawa ba za su yadda ba kai ne ubangiji da yawa ba za su bauta maka ba masu bauta ma din da yawa ba za su tabbatar da suna da ni'ima akan kana da ni'ima akan su ba yasa yake yi tawa mutum ka jira cewa to muna dai muna tafafa ba fitata muna nan muna tafama wala tajidu aktharuhum shakirin ba sa gane Allah ya musu ni'ima he an kwace sanan suna ta kai aida ba mun yi bushasha amma lokacin da yake bushashar kuma yace maka ba fitata yake in Allah ya kwace kuma sai yace yana fama da yayi bishasha wala tajidu aktharu mushakir dan haka duk ta'addancin da ya faru a dalilin shedan ne dan haka to kowa idan da zai zama to shedan lam yanqus zalika min mulki shay'a hakan ba zai rage komai a cikin mulki na ba inji Allah madaukakin sarki malamai suka ce kaga can da yazo kalmar taqwa sai yace ala atqa qalbi abdin minkum akan zuciyar bawan da yafi kowa tsoron Allah cikin ku sai yasa kalmar minku wani hadisin da wake magana hadisin kai tsaye da wake magana al-Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su ake magana sai aka sa minkum din watakil shine ma dalilin cewa wanda yafi kowa tsoron Allah zai fito ne daga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda an yi amfani da zamiri na minkum cikin ku da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'ummar yake ne jagorantar ta amma da yazo kan fajirci sai ya ce ala atqa qalbi a ala afjari qalbi rajulin abisa zuciyar mutumin da yafi fajirci ba ce ba me ba ce ba minku dan wanda zai fi kowa fajircin ba zai fado ba cikin al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake gwadata maka duk wani ta'addanci da dan wannan al'umar zai yi a wanda yake rishi a baya yasa aka cire minkum din kuma minkum din tunda kai tsaye da sahabban manzon Allah ake he manzon Allah sai Allah madaukakin sarki ya kyautata musu ba a sa kalmar minkum ba saboda su ne ake zance inda an sako minkum din kenan da cikin su za a samu fajirai wanda za su zama to abin ba da misali to sai Allah ya cire minkum a cikin su Allah ya sa mu ma ba mu cikin su din ala atqa qalbi rajulin ala atqa qalbi rajulin lam yanqus zalika min mulki shay'a walau jitama'u fi sa'idin wahid inda bai za su taru a guri guda daya fa sa'aluni lokaci ɗaya kowa ya roke ni fa ataitu kulla insanin minhum in baiwa kowane mutum cikin su cikin mutane ma sa'ala abin da ya roka Allah a bani zinare girman masallacin nan Allah ce gashi Allah ya mun arziki cikin duniya ce na cika Allah ni kaza za a mun ce na baka kowa ya roka kowa a bahi abin da yake nema da kaga aiki inda mutum ne ka tambaya na ya bada misali iyaka cikin wannan masallacin wai fa kowa kudi a duniya inda a ce ya biya bukatar mu zai ga in garin su eh Bill Gates ko mu bada misali da Bill Gates Bill Gates da masallacin nan kawai ya tsaya ce kowa ya tambaye ni cikin dukiyata abin da yake so in bahi wani na tsaya zai bani kamfanin ka to da an karbe kamfanin ko mai rage an karya idan daga nan ko to amma shi Allah ya ce duka duniya kuma na farkonta da na karshenta aljanninta da mutananta yo ko taran gani aka zo ya kike kallon mutane a garin ne ai karin tsaye da Allah da kasan duniya ce aka tare a garin haka suke duk inda kai mutane ne kamar bakin gari ko ina to wannan fa iyaka abinda ka sani a local government daya ya ka kalli Najeriya mai local government 770 da wani abu ya ka kalli kasashen Africa ko West Africa kalli kasashen Africa kasa wajen 40 da wani abu a Africa kowace a tattaro ta da state ɗinta da local government ɗinsa kuma kalli continent na Africa sannan kalli other continent a tara su kuma har da matattu ina ji inda za a taro matattun human eye census da matattu da rayuwa su suka fi yawa tun daga farkon gumal har zuwa yau yau mu koma gefe a ce kuna hannun dama na fili wannan su komo hannu hagu a kirga su suka fi yawa akwai aiki ko za a yi hun su yawa ko to ku haɗu ku kaddara sun fi kuwa da kun fi su yawa kowane gari a yi haka kuma kowa ya roki abin da yake so ya kure ƙarfinsa a tambaya na kafin musulma da ya fi yawa ɗin ko ku kyale musulma da ya fi yawa ku tattauna daga baya eh duka a taru guri daya in ma matattun ne in marayun su tafi yawa kowa ya roka kuma kowa a bashi sai Allah ya ce lam yanqus zalika min mulki shay'a wannan ba zai rage komai a cikin mallaka da mulkin Allah madaukakin sarki ba na sa ina fada kowa ya tsaje a zuciyarsa abin da zai tambayi Allah wallahi ni ma ana fada na san abin da zan tambayi Allah ka canka na me zan tambayi Allah ni fardo su zan tambaya in ya so idan aka je can na ƙara da sauran tambayoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwar Allah ta zo tace masa nise wanta ta fada mashi dangantakar shi ko dangantakar su da ita fadi duk abin da take so ya ta fadi wata irin karamar bukata ya ba ta yace wannan tana da karancin hangen nesa da haka in aka baka dama ka roka to karka tambaya a duniya je ka lahira duk abin da ka tambaya a duniya asara ce saboda he ka karbo yau ka kawo gida ka aje gobe kuma sai a ce an raka ka da haka su za su roki nasu kuma kai ka karbo naka ka ba su da haka in zaka roka roki a lahira wannan hi ne tabbacin naka ne eh to kowa ya tambaya kuma kowa a bashi sai ce lam yanqusalika min mulki shay'a wannan ba zai rage komai a cikin mulki na ba illa kama yanqusul baharu sai kamar yadda teku take raguwa zai bada misali da hankali zai dauka ko can ya ce maka lam yanqusalika min mulki shay'a ba abin da zai rage cikin mulki na illa kama yanqusul baharu sai kamar yadda teku take raguwa ya teku take raguwa an yi umasa fihi al-khayfu a wannan littafi na kenan wata ruwa an yi umasa fihi al-makhitu sai kamar yadda teku yake raguwa idan an dirme ya zare a cikin shi al-khayfu zare in ka dauki teku ka sa zare a cikin shi ka dauko ai zaren wannan zai jike ko to in ka dauki wannan zaren ya jike sake auna teku kaga me ya ragu cikin nauyin ta to abun wannan da ya ragu shine misalin da hankalinka zai dauka idan al-khayt ne idan al-makhif shi tace allura to abin da zai ragu in kowa ya roka an bashi shine kamar ka dauki allura sai ka tsoma ta cikin ruwa sai ka dago allura wata kin kai sa'a a ƙarshen allura zaka ga dan drop kwaya daya dan dugo ruwa dan mifisi in kai sa'a kenan ta dauko to iya wannan drop din shine abin da zai ragu cikin mulkin Allah idan kowa ya roka aka bashi iya abin da yake da bukata eh illa kama yanqusul baharu kamar da teku yake raguwa an yi kuma safihil makhif idan aka jefa allura ko zare cikin shi ghamsatan wahida kuma tsomawar kwaya daya dan kawai ne ce to ani zan yi ta tsomawa to in zaka yi ta tsoma fa ina ji har ka kare rayuwarka ba na ji zaka cika duro goma har ka kare da kake dosawa kana dorawa kake dorkwa kana sawa ina ji eh to kage kenan rage toku da wannan ba karamin aiki bane kuma wanda yake gwadanta maka fadin mulki da fadin mallaka ta Allah madaukaki na'am to idan wannan shine abin da zai ragu cikin teku to kenan idan kowa ya roka aka bashi menene zai ragu cikin mulkin Allah da mallakar Allah babu abin da zai ragu kamar karshen hadisin yana mai da kai farkon hadisi dukkan kuma yunwata ne dukkan ku tsirara kuke ku roka a wajen Allah idan kowa ya roka an bashi wannan baya hanawa wani ya samu idan kowa an bashi baya ragewa cikin arzikin Allah ko ba kowa ake bawa ba sai wanda Allah ya ga dama to me zai hana ku shirya da Allah dan idan ka roka Allah ya baka wannan ita ce mawayo ko kuma shine mawayo a duniya ku shirya da Allah ya zaman to tsakanin yayi kyau Allah yana ji da kai yana alfahari da kai cikin malaiku to an ka roka a duniya sai ya baka in ka roka a lahira sai Allah ya baka eh kuma har yanzu in aka samu masu tsoron Allah masu tsare dokokin Allah Allah ya yarda da su yayi alfarma wallahi yau suna ɗaga hannu suna addu'a sai Allah ya amsa musu har yanzu akwai wanda Allah ke jin nauyin su yake jin kunyar su duk wannan tsitsi din da ake wallahi akwai wanda ya ɗaga hannu ya ce Allah kai sai Allah ya yi Allah kar ayi ba za a yi ba eh amma babban sirri shine ku daidaita da Allah eh mun manta da Allah ne mun kama ababan kamawa shi yasa muke shan wahala mun yanke sababin da Allah ya ce mu riƙa mun yi riko da waɗansu sabbin sabubban yasa muke shan wahala waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan kamar da muka wuce a wannan fati shine babban sababi abin rikewa inda muka rike takawar Allah wallahi rayuwa za ta yi sauki matuka da gaske. Amma yanzu dubara mu shine wace ce makarantar da ta fi kowace tashe in kai ƴaƴana. Yanzu masu kuɗi sun gane ba investment inda ba a faduwa sai a bangaren ilimi, kuma babu investment inda ba a cin riba sai a bangaren ilimi. Private sectors idan suka gina jami'o'i da secondary schools da primary schools sun fi kowa cin riba, ba abin da yake kawo kuɗi kamar shi. Gwamnati in ta gina nata, ba abin da take ingiza kuɗi, baya dawo mata da kuɗi kamar sector ta education. Yanzu idan gwamnatin Jigawa ta ware naira miliyan 40 saboda ilimi, to duka kuɗin da aka tattara a wannan makarantun a ce a maida shi a cikin gwamnati, zai kai abin da gwamnati ta kashe? Ba zai kai ba. Amma me ye burin gwamnati? Shine idan ƴan jihar ta sun yi ilimi sun waye, aƙalla barna za ta rau. Maimakon ginin gidajen kurkuku da ciyar da ƴan kurkuku, sai ai wani abu. Amma an ka ajiye mabarnata jahilai da ƙiƙai, to barnar da za a ma ta yi yawa. To kaga kenan ba abin da yake kawowa kamar ilimi. To kowane uba sai ka ga abin da yake da bukata ya kai ɗansa makarantar da tafi kowace tsada tun daga firamare har jami'a. Isa za ka sun yi ta fitar da ƴaƴansu waje, suna karatu shekara biyu, shekara uku suna dawowa. Da sun da za a interview road safety ne, ana bige su a kan titi, za a ce to an buɗe portal. ƴan sanda ne, a lokacin ɓarayi suna bindige su, za a buɗe portal. Security ne, suna artaba da ƴan shinkafa. A watakiyar suna custom, za a buɗe ƙofa. Security ne, su ma ɓarayi suna sa musu nasu security su lafe su. Sojoji, barnama ta ihe su. Duk za a buɗe, ba problem. Amma illa rabanu fa. Illa rabanu sai an kare ka da an ce ai wane ma ya samu, wane ma ya samu. In ka duba wata ma'aikata mai maiƙo ko ma'aikatu masu maiƙo, waɗannan duk cike-ciken portal da kuke banda su ake. Waɗancan gurin masu romo masu tsauko nan ake kai ƴaƴansu, duk sun kai su waɗancan makaratun ne saboda suna nema musu sababi na arziki. Mu ma duk mun zuba ƴaƴanmu muna tunanin wannan karatun bokon da za a yi ne sababin arziki da zama lafiya a duniya. Kaga kenan duk sababin da Allah ya ce mu kama mu rike mun watsa da shi. Amma lokacin da muke sa ƴaƴanmu suke karatun boko, me zai hana idan mun dawo mu zaunar da su? Duk wannan karatun da kaga ana yi ne don a samu wayewa, mutum ya fahimci addininsa a zamanance, ya kuma ya zamanto ba za a layance mashi ba, amma babban zaman lafiyarka a duniya ka ji tsoron Allah. Amma roƙo faɗa za mu sai ka zara ce to in baka yi boko ba ka zama ɗan dako. Ta zama ɗan, kaga kenan kamar boko ta zama ita ce ƙarshe. Wanda yasa duk mun yi watsi da sabubban shi yasa muke shan wahala. To amma inda mun yarda Allah shi ne mai bayarwa, shi ne mai azurtawa, muka yi ruko da irin sabubban da Allah ya ce su ne sabubba, babu laifi. Ilimi na zamani ba laifi ba ne. Duk abin da za ka karanta in bai ci karo da addinin ka ba zai lalata addinin ka ba, laifi ne kawai ba. Duk abin da ake karantawa musulmi su karanta su yi fice. Kuma da yawan ilimin mukan wallahi musulmi su suka ba da gudunmawa wajen samar da su. Duka wannan kayan da ake amfani da su a laboratories da ɗakin gwaje-gwaje da waye, galibin waɗannan kayan da irin shef ɗinsu gaba ɗaya wallahi musulmi suka yi su. Hatta wuƙaƙen tiyata da kake kallon su wallahi duk musulmi suka yi su. Yadda suke a wannan lankwasar da wannan kaifin, yadda ka gan su a yanzu duk musulmi ne, tunanin su ne. Da haka ba laifi ba ne a yi ilimi, amma kar a maida shi ne sababin arziki, shi ne sababin rayuwa. In an same shi rayuwa ta kyau, in ba a same shi rayuwa ta lalace ba, wannan shi ne inda muke kuskure a tarbiyya ta zamani. Allah ya samu gyara. To arzikin Allah dai, kamar yadda za ka jefa allura, abinda allura ta ɗauko shi ne abinda yake raguwa. Ka iya cewa babu abinda yake raguwa cikin arzikin Allah. Ya ibadi ya ce, ya ku bayina, inna ma hiya a'malukum, abin sani kawai ayyukanku ne, aj'aluha alaikum, nake sanya su a kanku. Wanda da aka tashi alkiyama, kowa abin da ya gani to aikinsa ne, Allah ya ɗora shi a kansa. Wata riwayar uhsiha lakum, nake ƙididdigewa gare ku. Cin da Allah ya halice ka, kana kaiwa balaga za a sa maka mala'ika. In kai ɗaya sai haɗa da ita, in kai biyu sai haɗa, in kai uku sai a haɗa ma, in ka tuba sai a shafe, in ka ƙara sai a sake rubutawa. Haka ake ana tarawa, ana ɗebewa, ana tarawa, ana gogewa, ana tarawa, haka ake ta yi. to wanda zaka je lahira baka tuba ba Allah bai yafe ba sune za a taddara maka ajaluha alaikum sune Allah zai taddara maka wani kuma tunda ya tashi kawai su ake zuba dama bai ma san Allah ba barin tana ya tuba yasa an ka kalli wallahi wanda suke rayuwa a America irin su Australia irin su haigo wallahi kamar abin da tusayawa a ciki kai ga bature da dan gajeren wando da ɗan rigar ta fitil 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 tana tafiya ta zo ta kwanta a ranar kagawu tana gaza kanta bata san Allah ba bata ma ta san inda za ta fara lissafin ba wallahi da tausayawa a ciki amma yanzu wani yake gani kuma wai da ma a can gurin Allah ya yi shi ya manta da ni'imar imani da Allah madaukakin sarki wacce tunda aka fara rubutu ba ranar daina saboda kullum barna yake kullum alfana yake aikatawa to Allah ya ce inna ma hi a'malukum aj'aluha alaikum faman wajada khairan in aka buɗe littafin ka a ranar alkiyama kaga alkhairi falyahmadillah duk wanda ya ga mai kyau ya ga alkhairi to ya gode ma Allah madaukakin sarki Allah ka hada mu da alkhairi ka hada mu da mai kyau eh Allah ka sa in an buɗe littafin mu ayyukan alkhairi ne za su cika shi wa man wajada ghaira zalik wanda duk ya samu wani hakan bai ga alkhairin ba fala yalumu illa nafsa kada ya zargi kowa face kai shi fala talumuni wa lumu anfusakum haka shedan zai fada ta ai shedan ne ya jamu wallahi hadan ne ruhido wallahi sharri hadan ne abun bahaushe ko kada ce to kar kowa ya kara zargi na fala talumuni wa lumu anfusakum kada kowa zargi ba Allah ya ji ma duk wanda ya ga mummuna ayyukansa sun baci yayi tabara sai Allah ya ce fala yalumu illa nafsi kada ya zargi kowa face kai shi Allah ka tsare mu Allah ka samu ga alkhairi kana Abu Idris Imam al-Bukhari karshen hadisi yake cewa Abu Idris ɗaya daga cikin masu riwayar hadisi din wai Abu Idris al-Qulani sai ta idza haddasa bi hadha al-hadith duk lokacin da ya bawa mutane wannan hadisin ya karanta shi jasa ala rukubati shi sai ya gurfana akan kafafuwan shi sai ya fadi yayi lildawu akai shine kalmar jasa ala rukubati shi saboda tsoro da kambama Allah da abin da ke cikin hadisin wannan daga hadisin kamar rayuwa ya tattare maka baki daya amma dai sababin da yasa Imam al-Bukhari ya kawo shi saboda zalunci kar mu yi zalunci a fadanin ina ga kuma mun ja karatun da yawa na ga lokaci yayi sai mu hakura iyaka wannan hadisi in mun shiga babu kima kwana zamu yi a cikin shi da kai na ga mu takaita iyaka nan din Allah shiga tsakanin mu da zalunci duk abin da yake zalunci ne to cutarwa ne a tsakanin mu ba kauce masa sai mu zauna lafiya Allah ya ce ya haramta shi akan shi to mu haramta shi a matsayin shugabanni a matsayin jagorori a matsayin masu gida a matsayin matan gida a matsayin mu na yaya a matsayin mu na abokai a matsayin mu na makwabta a matsayin mu na dalibai ko na malamai kowane guri kake to kar ka yadda zalunci ya fito ta gurin ka sai a zauna lafiya kalau da kuma dai sauran hadisi da muka karanta Allah ya raba mu da zalunci Allah ya dauke shi akan mu Allah ya sa shi wa gabanin mu su zama to masu adalci da kwatanta adalci do subhanakallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin na'am ga tambayoyi guda biyu assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam menene hukuncin uwar da take tsoron yarta idan ta aikata laifi ta zama uwar gijiya ko baiwa ta aiki uwar gijiyarta ko wa anta lidal amatu rabbataha baiwa ta aiki uwar gijiyarta duk lokacin da uwa ta ji tsoron yarta ko da ya ji tsoron dan shi ai uban shi ai uba ya ji tsoron dan shi to alama ta alkiyama ta fara tasowa daga wannan gida wasu kuma suna da dalilin wata uwar ba ta da komai ba ta da karfi ba ta da dubara sai abin da yar ta taimaka mata da shi to tana jin tsoron ta yi mata magana ta kici yadda ta ta ko ta ki kawo mata abinci ko ta ki kawo mata tufafi haka wani uban abin da yasa yake jin tsoron ɗansa saboda yana da kuɗi yana da abin duniya to inda iyaye za su ji tsoron Allah kamar yadda muka faɗa cikin karatun hadisi su yi riƙon da sababin da yake hi ne sababi mai azurtawar shine Allah in ka ji tsoron Allah Allah zai baka mafita ka gaya wa ɗan abin da ya dace idan ɗan ya bar gidanka sai Allah kawo ɗan wani gidanka haka Allah madaukakin sarki yake da yawa za ka ga sun aihu aihuwa da yawa amma sai Allah ya ki hutar da su a jikin ƴaƴansu sai ya hutar da su a jikin ƴaƴan makwabtansu ko wasu ƴaƴan garinsu abinda kai kake da bukata ka ji tsoron Allah. Don haka iyaye su ji tsoron Allah, su taka wa ƴaƴansu da jikokin su furki. Idan ƴaƴansu sun yi rahin kunya sun kangare musu, wallahi sai Allah ya ba su ƴaƴa ko ba na tsatsan su bane da za su tausaya musu. Amma dai kamar yadda na faɗa ne, muna saka sababi na gaskiya mu kama sababi na ƙarya, sai mu sha wahala a cikin rayuwa. Don haka a daina jin tsoron ƴaƴa, a gaya musu gaskiya. In sun bi ta kuɓuta, in sun ƙi za su lalace, kuma ke Allah ba zai tozarta ki ba. Tambaya ta ita ce, menene hukuncin wanda yake faɗa wa mutum sunan banza? Allah ya ce, wala tanabazu bil alqabi bisma lismul fusuki ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun ko fasiquna ko humul zalimun ko. Da haka duk mai gaya wani sunan banza az-zalimi ne, kuma mun karanta babin da Allah ya haramta zalunci. Alhali ko ya san babu kyau amma bai daina ba, kuma mutumin baya so, shikenan mallan hukuncin wannan mutumin az-zalimi ne, Allah ya raba mu kuma da zalunci. To mallan yana ce akwai wanda za su yi jarabawa ranar Alhamis ko? To muna addu'a Ubangiji Allah ya ba su nasara, Allah ya ba su dace, Allah ya kawo musu ita cikin sauki. Idan karatu take da bukata, Allah ya takaita karatunsu da fahimta a gurin da za a tambaye su, ba tare da sun shiga ɗakin jarabawa a gigice a wahalce ba. Allah zai kawo musu cikin sauki da lumana. Mu kuma wanda suke da hali na rahin lafiya da jinya da larurori na zamani, muna addu'a Ubangiji Allah ya kawo mana sauki da sassauci. Halin da ƙasa da jiha da gari yake ciki, Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki ya sassauta mana. Masu fama da fitintunu na Boko Haram ko na masu sata jama'a da masu garkuwa da mutane inda suke fama da rahin tsaro, muna fata Ubangiji Allah ya maida musu zaman lafiya da tsoro da tsaro da kwanciyar hankali. Ubangiji Allah ka kama hannun shugabanninmu zuwa ga adalci. Allah ka maida mu kuma talakawanmu mu zama masu biyayya da addu'ar alkhairi ga shugabanninmu don alkhairi ya waita tsagare mu. Allah Maɗaukakin Sarki ka maida mu kan ruko da sabubban da suke na gaskiya suka dace da addini. Allah ka raba mu da dogaro da bayinka. Allah ka maida mu masu dogaro a gare ka. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.